Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatan kun wayi gari lafiya a wannan rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da 8 ga watan Janairu shekara ta 2021. Yanzu haka agogon mu na cewa karfe 12 na tsakar dare a nan gundumar Colombia, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu. Amma kamun ku ji abin da muke takwada su, bari mu fara da kanin labarai.
Jiya Alhamis, ɗan majalisar dokokin Amurka biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kiran da a tsige shugaba Donald Trump nan take daga makamansa. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya fito fili ya gabatar da Merrick Garland a matsayin babban lauyan da zai jagoranci ma'aikatar shari'a ƙasar a sabuwar gwamnatinsa. Amurka ta dakatar da haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayan kwalliyar Faransa da jakankunan hannu da sauran kayayyakin da take shigarwa da su.
Kanin labaran ke naka saurara, muna tafe da cikakkun labaran duniya. A cikin shirin muna tafe da ƙarin bayani akan yadda rantsar da shugaban ƙasar Ghana ya gudana wanda aka yi a jiya.
Nana Addo Akufo-Addo.
Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi ta dakatar da ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki har sai an kammala dukkan wasu tsare-tsare.
Kuce kuce ne ya yawa akan ƙarin da hukumar da take kula da harkar wutar lantarki wato NERC yi, to shi kuma minista Abu Maganganu kuce kuce ya yawa akan abun.
Ba rahotannin namu kuma muna tafi da shirin da ɗan gari, shirin da ke duba rayuwar al'umma a garuruwansu. Haka kuma za ku ji nasihar Juma'a. Amma yanzu kamun duk mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Alhamis, manyan 'yan majalisar dokokin Amurka biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira da a tsige shugaba Donald Trump nan take daga makamansa, yayin da ya rage sauran kwanaki 13 a shugabancinsa bayan da ya buƙaci ɗimbin magoya bayansa da suka fusata da su yi tattaki zuwa ginin majalisa inda suka mamaye ginin. Abin da ya fara a majalisar dokokin Amurka jiya ta waye ne ga Amurka da shugaban ƙasa ya zuga, a cewar Chuck Schumer na New York. Bai kamata wannan shugaban ya ƙara kwana ɗaya a ofis ba. Schumer, wanda ba daɗewa ba, zai zama shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa. Ya ce mafi sauri da inganci don fitar da Trump daga fadar White House zai kasance ne ga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, da kuma mafi yawan majalisar ministocin Trump su yi amfani da gyara ta 25 ta tsarin mulkin Amurka don ayyana cewa ba shi da sukuni kuma ba zai iya ci gaba da mulki ba. Wasu tsirarin 'yan majalisar, ciki har da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi, su ma sun yi kira da a cire Trump ta hanyar amfani da tanadin kunnin tsarin mulki ko tsige shi a karo na biyu. Duk da cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden na shirin fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya fito fili ya gabatar da Merrick Garland, wani alƙalin kotun ɗaukaka ƙara da 'yan jam'iyyar Republican suka yi fitali da batun ba shi kujera a kotun ƙoli a shekarar 2016. A matsayin babban lauyan da zai jagoranci ma'aikatar shari'a ƙasar a sabuwar gwamnatinsa. Garland, mai shekaru 68, ya yi shekaru 23 a matsayin alƙalin kotun ɗaukaka ƙara a Washington. Amma hankalin ƙasa ya koma kansa lokacin da tsohon shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Barack Obama ya gabatar da shi zuwa babban kotun ƙasar a shekarar ƙarshe ta shugabancinsa. Yin aiki a matsayin babban lauyan ƙasa a wannan mawuyacin lokaci kira ne da aka girmama ni kuma na amsa, a cewar Galan jim kaɗan bayan da Biden ya gabatar da naɗin nasa a hukumance. Ko da yake gabatar da Galan a kotun ƙoli da Obama ya yi watannin gabanin zaɓen shugaban ƙasa na 2016, sanatocin jam'iyyar Republican sun ƙin yin la'akari da shi, suna masu cewa shawarar ya kamata ta jira a rantsar da sabon shugaban ƙasa a shekarar 2017 don al'umma Amurka samu damar fadin albarkacin bakin su. Amurka ta dakatar da haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayan kwalliyar Faransa da jakankunan hannu da sauran kayayyaki da take shiga da su. Da ramo gayya kan harajin ayyukan yanar gizo da Washington ta ce zai cutar da kamfanin fasahar Amurka yayin da take binciken makamantan haraji a wani waje. Ofishin wakilan kasuwancin Amurka USTR ya faɗa jiya Alhamis cewa harajin kashi 25 cikin 100 kan shigo da kayayyakin Faransa waɗanda darajarsu ta kai dala biliyan 1.3 a kowace shekara za a dakatar da su har abada. Amurka ta sanar da ƙarin harajin a watan Yuli bayan da ta gano cewa harajin ayyukan yanar gizo na Faransa zai cutar da kamfanonin fasaha kamar Google, Facebook da Apple da Amazon. Ofishin wakilan kasuwancin na Amurka ya ce dakatar da ɗaukar matakin kan Faransa wanda aka tsara zai fara aiki ranar 6 ga watan Janairu zai ba ta damar bin kadin martani a bincike 10 da ya shafi wasu ƙasashe ciki har da India, Italiya da Burtaniya da kuma Turkiya.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. A jiya Alhamis ne dai aka rantsar da shugaban kasar Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo, a karo na biyu a matsayin shugaban kasar na 8 cikin jamhuriya ta 4. Abokin aikinmu Ridwanullah Abbas ya aiko muna da ƙarin bayani akan yadda bikin ya gudana.
Ban alƙalin ƙasar Enemi ne ya rantsar da shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo da mataimakinsa Dr. Mahmud Bawumi ya kamar haka.
I, Nana Addo Dankwa Akufo Addo,
do in the name of the Almighty God swear.
Do in the name of the Almighty God swear. So help me.
Bukin da ya samu halartar taron shugabannin kasashen duniya ko wakilansu ya samu jinkiri saboda irin takaddamar da aka samu a zaurin majalisar dokoki gabanin zaben kakakin majalisar mataimakansa tare kuma da rantsar da mambobin majalisar dokoki da aka zaba saboda kasancewar zababban MPin mazabar Asinogo da wata kotu ta baiwa takaddar haramci abin da mambobin NDC suka ce fafau da za su bada kai buri ya hau ba. Ga dai abin da wasu mambobin majalisar ke cewa game da takaddamar da aka samu. Kamar da yadda na gaya maka, irin abin da ya faru ana ganin su akan talabishin abin ba kyau. Ana fizgan takaddan zaɓe da akwatin zaɓe, wannan abin takaici ne. Dukanmu ya kamata mu zauna mu yi tafakuri mu san muna da aikin gyarar demokradiyyar. In ji MPin Damango Abuja na po. Shi kuwa Ibrahim Murtala Muhammad MPin Tamale Central cewa yayi. Tun da ya shiga majalisar dokoki bai taba ganin irin wannan abin da ya faru ba. A ce sojoji rike da makamai su shiga zauren majalisar yana da hadari, abin ba kyau. Bayan dai rantsar da shugaban kasar ya yi jawabi ga taron yana mai yiwa kowa godiya tare da taya sabon kakakin majalisar ko Alban Bagben daɗin kai. Sa'an nan ya yi alkawarin haɗa kai da kakakin su yi aikin haɗin gwiwa su jagoranci sha'anin ƙasar. Ya ce,
"This is the first time in the life of this republic that a president from one party will be obliged."
Wannan ne farko a rayuwar wannan jamhuriyar idda shugaban ƙasa daga jam'iyya ɗaya zai yi aiki a bisa habi inda al'umma suka aza masa ya yi aiki cikin gaskiya da haɗin kai da kakakin majalisar dokoki daga wata jam'iyyar daban. Na yi imani dukkanmu biyu za mu samu jagoranci daga dangantarmu don muradin al'ummanmu, don tabbatar da mulkin kwarai mu samu cigaban ƙasarmu. Duk baki ɗaya mambobin majalisar dokoki na jam'iyyar NDC sun ƙaurace wa bukin rantsar da shugaban ƙasar saboda ƙarar da suka kai cewar an yi musu sata a zaɓen shugaban ƙasa. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Har yanzu dai kada dai ku manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Alhamis, shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya ce shafukan shugaba Donald Trump na Facebook da Instagram za a dakatar da su har zuwa akalla ranar rantsar da sabon shugaba sakamakon tashin hankalin da magoya bayan shugaban suka yi wanda ya barke a majalisar dokokin Amurka. Mun yi imanin cewa hadarin barin shugaban ya ci gaba da amfani da shafin mu a wannan lokacin yayi yawa mataka, a cewar Zuckerberg a cikin wata sanarwa a shafin sa na Facebook. Yana mai cewa shafukan za su iya kasancewa a kulle har abada. Kamfanin Twitter ya hana Trump yaɗa sakonni a shafin sa ranar Laraba na tsawon awanni 12 saboda sake maimaitawa da saba ka'idoji na dokokin kamfanin na sada zumunta. Twitter da Facebook sun ɗauki matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba na dakatar da shafukan Trump na wani ɗan lokaci a ranar Laraba, yayin da Trump ke ci gaba da yaɗa sakonni masu tayar da hankali tare da yin zarge-zarge na ƙarya cewa an yi maguɗi a zaben da nuna goyon baya ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden. Wannan shine mataki mafi tsananin tashin hankali da manyan kamfanonin sada zumunta suka ɗauka akan Trump. Kamfanin ƙera jiragen sama Boeing zai biya $2.5 billion don daidaita tuhumar da ake yi wa kamfanin na aikata laifin yaudarar masu kula da harkokin jirage game da lafiyar jirgin samansa na 737 Max wanda ya hadari sau biyu jim kaɗan bayan da aka fara amfani da jirgin. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa Boeing ya amince da sulhun wanda ya haɗa da kuɗi ga iyalan waɗanda haɗarin ya ritsa da su da kwastomomin jirgin saman da kuma tarar aikata laifi. Masu gabatar da ƙara sun ce ma'aikatan Boeing sun ɓoye muhimman bayanai game da jirgin daga hukumar kula da sufurin jiragen sama FAA sannan suka rufe ayyukansu. Shugaban kamfanin Boeing David Calhoun ya ce sasanta tuhumar shine abin da ya fi dacewa mu yi, matakin da ya dace. Ya ce hakan zai tunatar da ma'aikatan Boeing da su kasance masu nuna gaskiya ga hukumomin da ke kula da ayyukan jiragen sama. Gwamnati za ta yi watsi da tuhumar bayan shekaru uku idan har Boeing ya bi ka'idojin sasantawar.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Colombia. Daga kasar Ghana sai mu leka Najeriya, inda gwamnatin kasar ta bada umarni nan take ga hukumar kula da farashin wutar lantarki da ta dakata da ƙarin farashin wuta da ta yi bisa dogaro da batun raguwar darajar kuɗin ƙasar da lamarin tattalin arziki. Ministan wutar lantarki Injiniya Suleiman Mamman ya ce yanzu za a koma kan teburin shawara da ƙungiyar kwadugo don fito da wasu sabbin hanyoyi. Gana Suru Adamu Elhikaya dauke da karin bayani.
Sanarwa daga mai taimakawa ministan kan hulɗa da jama'a Ado Adamu ta ce yanzu an koma tsarin da ake kai na baya a watan Disamba da ta gabata da ya janye duk wani ƙari kan wasu daga azuzuwa biyar na masu amfani da wutar. Ado Adamu ya ƙara da cewa janye ƙarin ya biyo bayan ɗabi'a ce ta sauraron kuka da jama'a suka yi.
Cece ku ce ne ya yawa akan ƙari da hukumar da take kula da harkar wutar lantarki watan na kai, to shi kuma minista Abu Maganganu cece ku ce ya yawa akan abun. To a hakan ministan ya sa baki yanzu ya ba da umarni cewa ita hukumar nan da ta kara ɗan ƙari bisa wancan doka ɗin ta dakatar da wannan ƙarin ɗin sai an gama tattaunawa da ita kwamiti ɗin ta kawo rahoto ga gwamnatin an bibiya abubuwa kada a kawo matsala a cikin wannan kwamiti aikin kwamiti ɗin da yake gudana.
Na ga cikin sanarwar ya nuna a koma tsari da ake yi na watan Disambar bara.
Bisa wannan umarni da shi minista ya bayar kenan babu wani zancen ƙari ko da na kuma ɗaya sai an gama dama kuma ita kwamitin za ta gama aikin ta ne zuwa ƙarshen wannan wata na Janairu da muke ciki. So in an gama an zo an tattauna an za a fahimci juna gaba ɗaya da ƙungiyar kwadago in za a zauna sai a dubi hanyar da ya kamata a ɗauka.
Gabanin nan wani na hannun dama ministan Alhaji Idris Muhammad Madakin Jin ya musanta shaida wani ƙari, amma bisa katin sayan kuɗin wuta maimakon ya yi la'akari da yadda wutar ke shanyewa bayan sanya kati a mitar iya kuɗinka iya wutarka.
Ba ni da wani dalili da zai sa in ce an yi ƙarin kuɗin wutar lantarki. In ma an ƙara to bai riga ya fara aiki ba, amma tabbas na sai katin wutar lantarki jiya ban ga ƙari ba. Bisa ga bincike da na yi a matsayina na bawa minista shawara, babu yadda za a yi in ce an yi ƙarin kuɗin wutan lantarki, sai dai mu jira mu ga abin da zai biyo baya.
Tsohon mai kula da shige da fice a zamanin kamfen na shugaba Buhari injiniya magajin Muhammad Yaya ya nuna takaicin yawan ƙarin kuɗin wutar.
Yanzu kuma ana da hutun Januwari ana tunanin ba raba ta kyau ba bana za ta kyau, sai wufa ta ce kuma an ƙarin kuɗin wuta. A wannan gwamnati da muke tunanin gwamnati mai adalci na gwamnatin Janar Muhammadu Buhari, abin ya ba mu kunya ya ba mu mamaki. Shugabannin Kwadago za su fito kamar da gaske su ce suna faɗa kan abun, amma sai ka ji daga ba an shiru a wannan gwamnatin a cikin tenuwa ɗaya a can ƙara kuɗin wuta kashi ɗaya har sau biyar. A wannan gwamnatin muke tunanin za a samu adalci, sai akasin haka muke samu. Wannan al'amari yana ba mu tsoro, ba mu san inda za mu kai kanmu zuwa ƙarshen wannan shekaran ba.
Wutar lantarki na da tasiri ainu wajen rage kuncin tattalin arziki a birane da karkara. Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, yanzu kuma ga shirinmu na nasihar wannan ranar mai albarka Juma'atu babbar rana. Shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mita 19.41 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuka so za ku yi sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata, ko kuma kama mu kai tsaye a shafinmu na voahausa.com. Daga nan bari mu je ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraronmu, barkamu da kasancewa a cikin shirin da dan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon Murar Amurka da Vision FM Katsina. Sunana Abdulrahman Kabirjani da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin mun isa garin Durbu ta Kushayi dake karamar hukumar Mani a jihar Katsina, kuma muna tare da Malam Shamsu Yusuf wanda shine magajin garin Durbu ta Kushayi domin jin suwa suka kafa garin. Menene garin ya shahara da shi?
Wannan gari na Durbu ta Kushayi shi asalin shi hada ne suka kafa shi tun lokacin da sarauniya Daurama aka iban ma mijin ƙanwarta wannan yanki na Katsina, domin ita kamar yadda tarihi ya nuna wadda ake ce ma Katsi ita ƙanwa ce ga Daurama. To Daurama ita ce babba. Lokacin da suka taso ya zamanto cewa ita Daurama tana da haƙuri, kuma sannan ita ba ta nuna ita sarauniya ce ko kuma iya sarki ce ko kuma za ta iya gadon sarauta. Sai ya zamanto cewa buwaya da kuma izza da nuna mulki ya tabbata ne ga wannan ita ƙanwa. To a wannan lokacin hikima ta manya, sai aka daura mata aure da wani babban jarumi wanda aka ce to an iban mai wannan yankin na nan gun daga Daura. Aka ce idan an yi yamma, aka ce an iban mai shi daga mashi abin da ya yi yamma yankin inda yake. To lokacin kuma da ya haɗila yau ta nuna ba ta yarda da wannan iba da aka yi ma mijinta ba, sauransu ta tada hayaniya, kai shi ya sanya buwayarta da mulkinta ya zamanto cewa ta kwashi kaso biyu cikin ukun wannan yanki na masarautai ta Daura a salsala kenan, wadda ita sarki kuma yau ne mijinta, wanda cewa duk wanda ya je Durbu ta Kushayi ya san inda Katsi take, wadda ita Katsin wannan ƙanuwar sarauniya Daura mai ita ce wadda aka samu asalin Katsina a gurin.
Sunan Katsina ma gaba gidan
barai da gaske Katsi ba, don saboda abin da ya sanya aka samu asalin sunan Katsina kamar yadda tarihi ya nuna daga kalmar Katsi. A wannan lokacin sarki kuma yau idan za a yi aiki a je gurin matar shi, to akwai kuma wata baiwa Katsi wadda ita dan saboda kawai tana da sunan matatai, shi ya sanya kuma ita ma din yana danzi da ita, ya kuma yadda da ita wannan baiwa. To amma idan za a yi aiki wurin matar shi sai ce ku je wurin Katsi na ku ce mata kaza ko kuma ku yi mata kaza.
Daga
nan gun sai Katsina ta samu suna.
To wannan gari zai kai kamar shekara nawa?
To idan muka dubi tarihi ga yadda masana suka je suka yi awon kayan da aka tona a wancan lokacin cikin kabarbaran da ke da akwai, an yi kiyasi wanda aka ɗauki kayan nan aka kai su Germany. Wanda an ɗauki kayan Durbu ta Kushayi an kai su Germany sun gano yawan adadin shekarunsa a cikin ƙasa. Akwai kayayyakin da suke da shekara 2000 da kusan 5, akwai waɗanda suke da shekara 1800 da ɗan wani abu, akwai waɗanda suke da shekara 1700, duk suna nan gidan tarihi na ƙasa, ma'ana museum.
Wadannan irin abubuwan tarihi ne to wannan gari yake da su?
Abubuwan tarihin da wannan gari yake da shi, kamar yadda na hidi ma na faɗa ma cewa akwai ita kukar Katsi, inda cewa nan ne gidan sarautai na Durbu ta Kushayi kafin daga baya a je a yi Katsina. Waɗannan sarakunan kamar akwai sarki kuma yau wanda ya yi sarauta ne a 1713 zuwa 1953, sannan sai sarki Rumbarumba shi kuma ya yi 1853 zuwa 1993 shi ma, sannan sai sarki Bataretare shi ma ɗin ya yi mulki a 1993 zuwa 1133, sannan sai sarki Korau na farko kenan shi ma ɗin ya yi daga 1133 shi ne ya yi har zuwa 1183, sannan sai Jannarata shi ma ɗin ya yi shekara 70 yana mulki. Amma wannan sarki kuma yau Rumbarumba da sarki Bataretare su dukansu sun yi shekara 140 a bisa gadon sarauta. Wannan jerin sarakunan waɗanda suka zama nan gun, sannan sai sarki Jiddayaki ma'ana Sanau, wanda shi a tarihi ake mai kirari da cewa Sanau jikan tsagarana, shi dan saboda tsananin tsafi a wannan lokacin na Sanau. Idan ya taho kamar yadda yanzu rana ta raba tsakiya, to zai hidda takobi ne ya daidaita daidai setin da rana take ya kai sara a wurin. To rana za ta rabu biyu, daya ta gusun, daya ta arewa. Duk wanda ke wannan yankin abin da zai gani rana ne, rabin ta ya faɗi arewa, rabin ta ya faɗi kudu. Shi kuma shekara 25 dai saman gadan sarauta na wannan yanki na Dirɓi ta Kushai, kuma shine sarki na ƙarshe wanda ya zauna a nan Dirɓi ta Kushai. Daga baya ne sai Muhammadu Korau ya zo a cikin wannan daular. Su kuma a wannan lokacin abinda ke jawo hankali a nan shine suwa kokowa ake yi ana ansa sarauta, ba magana kagada bane ba, a kokowa ake yi.
Yanzu wani irin kabilu ke cikin wannan gari?
Wannan gari yanzu haka Hausawan suna ciki, dan saboda dama duk asalin Bahaushe ai ba maguci ne.
Akwai wani kirari da ake yi ma wannan gari?
Eh, akwai kirarin da ake yi mata. Dirɓi ta Kushai, garin kuka da faru, garin katsa da ba tare tare, garin kabarbaran kasar Hausa, garin sarakuna.
Menene wannan gari na Dirɓi ta Kushai ya shahara da shi?
Dirɓi ta Kushai kam hakika mutane sun shahara ta bangaren kasuwanci bakin iyakar Kwado da fatauci wanda aka gada. Dan saboda haka mutanen mu mafi akasari fatake ne, kamar yadda dama tsangun Bahaushe shi dama ya yadda da fatauci. To mutanen mu suna nan su rike, akwai makeran, akwai masakan, duka duk akwai su a Dirɓi ta Kushai.
Yanzu wannan irin abu ne yake ci ma wannan gari tuwa ƙwarya, wanda za ku so mu hukunta sai domin daukan mataki.
To abu dai na farko wanda yake cima wannan gari tuwo a ƙwarya, kai ba ma wannan gari ba, duk wani bakatsi ne da zai zo Dirɓi ta Kushai ya dube ta, wannan abin zai cime tuwo a ƙwarya. Ba ma buga magana garin Dirɓi ta Kushai ba. Na farko ke gari ne garin tarihi wanda duk duniya ta yadda da magana tarihin Dirɓi ta Kushai tarihi ne wanda babu gara babu zago. Ga kabarburan nan nangun na sarakunan nan waɗanda suka yi mulki a Dirɓi ta Kushai, ga kayansa an tono an kai ƙasashen da suka ci gaba wajen magana bincike. An yi bincike an gano gaskiyar wannan abu. To kaga garin Dirɓi ta Kushai tarihin shi tarihi ne miƙaƙe. Gwamnati da bata ɗauki wannan gari na Dirɓi ta Kushai ba, ta inganta tarihin shi ba, ta zo ta gina shi ba, wanda ni na tabbatar da cewa idan ka yi la'akari da wuraren tarihi waɗanda aka gina, waɗanda ko kaɗan ba su kai Dirɓi ta Kushai wurin tarihi ba, amma an gina su, an ƙawata su, an inganta su.
To masu sauraro, anan za mu ɗaga ma shirin aya a madadin wanda aka ji mu da shi Shamsu Yusuf Galadima daga gidan rediyon muryar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku. Masu sauraro, da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Jiya Alhamis, manyan 'yan majalisar dokokin Amurka biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira da tsige shugaba Donald Trump nan take daga mukaminsa, yayin da ya rage sauran kwanaki 13 a shugabancinsa bayan da ya buƙaci ɗimbin magoya bayansa da suka fusata da su yi tattaki zuwa ginin majalisa inda suka mamaye ginin. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya fito fili ya gabatar da Merrick Garland, wani alƙalin kotun ɗaukaka ƙara da 'yan jam'iyyar Republican suka yi fatali da batun ba shi kujera a kotun ƙoli a shekarar 2016 a matsayin babban lauyan da zai jagoranci ma'aikatar shari'a ƙasar a sabuwar gwamnatinsa. Amurka ta dakatar da haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayan kwalliyar Faransa da jakankunan hannu da sauran kayayyaki da take shiga da su, da ramuwar gayya kan harajin ayyukan yanar gizo da Washington ta ce zai cutar da kamfanin fasahar Amurka, yayin da take binciken makamantan haraji a wani waje. Jiya Alhamis, shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya ce shafukan shugaba Donald Trump na Facebook da Instagram za a dakatar da su har zuwa aƙalla ranar rantsar da sabon shugaba, sakamakon tashin hankalin da magoya bayan shugaban suka yi wanda ya ɓarke a majalisar dokokin Amurka.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima kaɗan cikin shirinmu na hantsi, wanda zai zo muku daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Sarfilu Hashim Gumel, sai wanda ya daidaita mana sautin shirin, Cuba Hero Diodune, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar kun waye garin lafiya mu kuma Allah ya bamu ikon ganin garin namu ya waye peace salam.